وكذلك ظن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت شابه في جواز رمضان إجراءات تبودة دلي خدود 36 دي دخود جواز بقوين شكرا تبودية لكم مشاهدين أريد أن من أجل تفسير سورة الأعراف ومضام كرنجا آية 38 سوى كما إن شاء الله تعالى وأنا كرجو يرى لو كده بياني سوى ما أكام مسند لي في إذا ينا تعالى تقدرين جاهل إذا مسند ينا تعالى تقدرين جاهل فما أكام مسند لي في قال الله تعالى
وتعوذنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر من كترر بنو إسرائيل تيكون مثلا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم سيسك تقوغ وسم تاني ولن تفكي لزمتا وسهما تنسو يعكفون يقيمون إذا أكت يعكفون أنا نفهم سنة تيا وأكم وسهنا كما كان سنة دوما hukuma ka shi ne aka samu kalmar ta al-i'tikaf ma'ana mulazamatu shay al-muwazaba wal iqbal wal maqam alayhi bayan annabi Musa alayhi salam ya ketarar da banu Isra'il daga kogin Masar wato Allah madaukaki ya halaka Fir'auna Allah ya tsirantar da banu Isra'il sai gashi sun yi so ga wasu mutane waɗanda suke lizimtar wasu gumaka shine ya'kufuna ala asnami lahu suna lizimtar wasu gumaka abinda yasa aka ce ya'kufuna saboda idan mutum yana bautan gunki bai rabuwa da shi kamar yadda ka san musulmi yake yi itikafi a masallaci idan mutum yana da bukata wajen gunki haka ne yake lizimtar sa wannan dalilin yasa kalma ta al-i'tikaf ta zo da ma'ana mai kyau cikin alqur'ani ta zo da ma'ana mara kyau a cikin alqur'ani wato abinda ake nufi da al-i'tikaf shine lizimtar waɗannan mutane suna lizimtar gumakansu ala asnami lahum wasu gumaka na su Allah bai bayyana sunan mutanen ba kuma hatta malaman tafsiri su ma fahimta su ta saba game da ainihin jama'ar da mutanen annabi Musa alaihi salam suka tarar suna waɗannan bauta na gumaka kafu sai suka ce ya Musa ji Allah na ilahan kama lahum alika ya kai Musa ka saka mana wani abin bauta kamar yadda waɗannan suke da abin bauta kama lahum alika kamar yadda waɗannan mutane suke da ababen bauta mun ba guda ne ba ij'al lana ilahan kama lahum alika mu ma ka saka mana abin bauta kamar yadda waɗannan mutane suke da abubuwan bauta qala ta annabi Musa yace innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne waɗanda ke da jahilci Allah ya tsaratar da banu Isra'il kenan daga Fir'aun an tsaratar da su kenan wannan shine laifi na farko da suka yi ma Allah subhanahu wataala wanda dai Allah ya bayyana a cikin alqur'ani Allah ya ketarar da su ya tsiratar da su kamar sai suka ce annabi Musa ka kama mana gunki mana mu ma wanda za mu rike kamar yadda waɗannan mutane suke da gumaka to wannan laifi tunda shine na farko kaga sai a ce jahilci ne wannan dalilin yasa annabi Musa alaihi salam yace innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne da kuke tare da jahilci mutane ne da kuke jahiltar al'amarin Allah me yace mu
ala inna wala wa tabarum ma'hum fi wa batilum ma kanu ya'malun
قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء اي waɗannan mutane da kuke gani suna bautan gumaka mutabbarun ma hum fihi me halakarwa ne abinda suke cikin sa idan aka ce mutabbarun ana daga kalmar at-tabbaru wa al-halaku muhlakum ma hum fihi abinda suke kansa din nan me halakar da su domin duk wanda ya riki tsafi to karshen al'amarin sa zai halaka shi wanda ya riki bautan gunki komai da cewa wannan gunki zai halaka da shi kuma baya ga haka wato kaga ya nuna cewa rikon gunkin ba shi da amfani yana ba zai amfana da mutum zai cutu sannan batilun ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa wato ƙarya ce ba ma gaskiya a cikin ta hoton gunki ƙarya ce tsantsa da ma a ce akwai gaskiya ne za ku ce ai kuna neman abu amma hoton gunki ƙarya ne sannan wanda ya rike gunki zai halaka to me abin sha'awa tare da wannan har da za ku ce a nema muku wani gunki da za ku rika bauta ma me yake mu
ala azara allah ya abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alamin
kada a gairar allah ya abghikum ilahan yanzu wani allah kuke so ni in nema muku ya zama abin bautan ku wato aqulu lakum ilahan ghayra allah ta'ala in ne ba ku wani allah shi za ku bauta ma yana mamaki su wa huwa faddalakum ala al-adami kuma allah nan shi ya fifita ku akan talibai allah nan shi ya fifita ku akan talibai to ni'imar da ya muku ma ba kadan ba amma in ka dora anan in ka dora da yanda allah ya dauko wannan bayani domin wannan shine tafiyar da Annabi Musa wato ya fara yin ta da banu Isra'il bayan an hallaka Fir'auna dama makiyansu shine Fir'auna suna hoton sa yanzu an hallaka shi. Yanzu daga Annabi Musa sai Banu Isra'il, yanzu ne za a fara tafiya. Sai zama wannan shine laifin farko. Shine Annabi Musa yake nuna mu yake tunatar da su ni'imomin da Allah maka zuke musu. Ya rike cewa yanzu har ma wani Allah kuke so ni in nema muku ya zama abin bauta. Wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin, kuma Allah shi yafi fita ku akan talikai. Kaga wannan jawabin da Annabi Musa yake ba su yana gwada maka cewa Annabi Musa bai kafirta su ba. Bai kafirta su me yasa? Saboda laifin farko ne. Don haka yasa maganar ta fara yace innakum qaumun tajhalun. Bari mu dan je gaba a tafsiri. Insha Allah za ka ji inda suka bauta ma dan maraki nan kuma Annabi Musa bai sassauta musu ba. Amma a nan ya sassauta musu me dalili? Saboda akwai jahilci tare da su. Ba su ma san waye Allah ba. To shi da yake musu bayani, Allah nan fa wanda ya fifita ku akan talikai. Allah nan fa wanda ya fifita ku akan talikai yana karantar da su Allah, kaga ya fada cewa akwai jahilci tare da su. Akwai jahilci tare da su, wannan dalilin yasa bai kafirta su ba. Amma babu shakka abin da suka aikata kafirci. Cewa Allah ya fifita su akan talikai, ya fifita su akan duniya, wannan ba wani abu bane sabo, domin ya fassara mana wurare da yawa cikin Al-Qur'ani, kamar misali a suratul Ma'ida, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum. A lokacin da Annabi Musa yake cewa mutanansa, ya ku jama'a ta ku tuna ni'imar da Allah ya muku, idh ja'ala fikum anbiya, tunda har Allah ya saka annabawa a cikin ku, wannan shine falalan da Allah ya musu. Da yawa mutane suna dauka wani irin fifiko, suka yi tambaya wani irin fifiko Allah ya bawa Banu Isra'il akan sauran mutane. Allah ya bada amsa, abinda Allah ya fifita su da shi akan sauran jama'a, idh ja'ala fihim anbiya'a, Allah ya saka annabawa ne a cikin Banu Isra'il, annabawa da yake aikowa. Wa ja'alakum muluka, ya saka ku masu mulki, wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin, ya ba ku abin da bai ba mu kowa ba cikin duniya, talikai. Allah ya musu ni'imar da sai dai ka karanta a littafi na Al-Qur'ani ko a Bible kafin zaka ji ainihin irin ni'imar da Allah ya musu. Wannan ni'ima ce da wanda Allah yake bi su, kaga Allah ya fifita su. Kuma haka ne ya faɗa mana, inna Allaha safa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al-'alamin. Farko Allah ya zaɓi Annabi Adam alayhi salam, annabin Allah zuriyarsa. Ana da bayan ruwan tufana Allah ya zaɓi Annabi Nuhu alayhi salam, zuriyarsa ya dinga sa annabci. Aka dawo ga Annabi Ibrahim alayhi salam, ƙarƙashinsa Allah ya saukar da sauran annabawa gaba dai. Ya ce wa ala Imrana, wanda shi ne ainihin mahaifin ita Maryam jasumar Annabi Isa alayhi salam. Wato nan ba Allah yana magana cewa ya fifita su da wani abu bane, illa ta wajen wannan annabta wanda ya ba su, ya saka annabci ga ainihin zuriya ta Banu Isra'il tun daga zamanin Annabi Ibrahim alayhi salam. Sai sai yake cewa zuriyatan ba'dhuha min ba'dhin wallahu sami'un alim. Kana Musa ya dade tunatar da su ni'imar Allah, me yake musu?
Wa idha zaalakum من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
Annabi Musa alaihi salam yanzu yana karantar da su ma tauhidi ne, yana so ya gaya musu waye Allah, ba su ma san shi ba, kaga suna da jahilci kenan. Saboda haka yanzu yana so ya tabbatar da cewa ya kawar da wannan jahilci ga Banu Isra'il. Bari ya gaya musu waye Allah, ya gaya musu waye Allah, Allah na fa wanda ya muku kaza, Allah na ya ce wa idh anjaynakum min ali fir'aun, ku tuna fa lokacin da muka tseratar da ku daga wato iyalin Fir'auna, daga masarautar Fir'auna, don ba mutum da ya bashe sa Allah ya ce ali Fir'auna, ba Fir'auna guda ba ne, Fir'aunonin gadon azabar Banu Isra'ila suke yi. Idan wannan Fir'auna ya hau mulki, to zai ci gaba da azaba ga bani Isra'ila idan ya mutu wani wanda ya hau mulkin zai gaji wannan azabtarwan haka ake ta yi shi yasa Allah madaukake yake min ali fir'aun mun tserar da ku daga gidan sarautar fir'auna domin gidan sarautar gaba daya al'ada su ne to azabtar da bani Isra'ila Allah yake yasumunakum su'al azabi suna dawwamar da azaba akan yasumunakum bi ma'ana yudimuna alaykum suna dawwamar da azaba akan kuma azabar ba kadan ba su al'azabi mummunan azaba suke dora mu sai sun dawwamar kaga babu rana kare ba wannan sarki yana ya karbi mulki ya ci gaba da ganawa bani Isra'ila azaba ya gama mulkin sa ya mutu wani sarki ya hau ya gaji azabtar da bani Isra'ila haka ake ta yi shi fa Allah ya amfani da kalmar yasumunakum su'al azabi suna dawwamar da azaba akan yuqattiluna abna'akum suna kakkashe yaranku maza wa yastahiyuna nisa'akum suna rayar da matanku wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim to anan karshe sai yace wa fi zalikum wadannan bayanai da zamu bala'un min rabbikum azim jarabawa ce daga wajen Allah gare ku wacce take da girma kamar misali a suratul bakara ya kawo irin hakan yake cewa wa idna jaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab wa idna jaynakum nan yace wa id an jaynakum wa idna jaynakum min ali fir'aun lokacin da muka tseratar da ku daga masarautan fir'auna yasumunakum su'al azab suna dawwamar da azaba mummuna akan ku yusabbihuna abna'akum nan kuma yace yuqattiluna ma'ana su guda suna yanyanka ƴaƴanku maza a suratul bakara anan kuma yake suna karkashe ƴaƴanku maza duk ma'ana guda ne wayastahayuna nisa'akum a can suratul bakara ma Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim kamar yadda Allah madaukake ya faɗa ana wannan abu jarabawa ce mai girma daga wajen Allah mahaliccin don haka yana faɗi haka a suratul bakara sai ya ce wa id faradna bikum al-bahra ku tuna ba lokacin da muka raba teku gare ku mun raba teku an datse teku an dakatar da gudanar ruwan fa an jainakum wa agaratna ala fir'aun muka tseratar da ku muka nutsar da masarautar fir'auna wa antum tanzuruna ku kuna kallo kaga annabi Musa sun yi rasu latar da su abin da Allah ya musu amma yanzu bayan an tsallaka laka da ke kafafun kuma bai bushe ba ku ce a samu muku gunki amma duk da haka akwai jahilci saboda haka sai annabi Musa ya karbi uzurin al-imam Fakhruddin Ar-Razi التفسير الكبير مجلد نبقى شاهد وقريبه لثلاثة يتي اعلم كثني أنه تعالى لما بيّن أنواع نعمه على بني إسرائيل أن لا يبين نعمه من ستيوى دبن دبن بني إسرائيل بأن أهلك أدوهم أن لا يهلك مكيين بني إسرائيشين فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم يباس قادا كثن تجد جم فرعون أتبع ذلك بالنعمة الأغمى سي الله يكاو نعمة تفي جرمة يكاو بياني جميل نعمة تفي جرمة نعمة تفي جرمة قبل إسرائيل وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامة يا إترد سوى ننتي أمسر تاردا شوى دكا سباب واندا يصال شوى سوى تلافي أكلا دكا سوى تلافي أكلا باب واندي شوى الله يداك تتبدان روى هو يكتا ولما بين تعالى في سائر السور كيف سيرهم في البحر مع السلامة كذا بايع الله يبين يده يبدأ نتسو يتفي يتسو يتئر تتسو يتئر تتسو دقوا النجف ولا في سكلو وذلك بأن فلك البحر عند برب موسى البحر وانا نمبا أبو سورور الله يبين أبين دي أنه موسى يدك كي كنت سندا سي الله مدوك يا رب الوان في كنت دابين ya dakatar da gudanar wajen alaƙu ya bisa ta alaƙu ya bisa Allah ya sanya ƙasan teku ya zama busasshe la ta khafu daraka ba ku tsoron wai za ku nutse a ciki babu wani wanda ya shiga cikin ruwan nan yana fargaban cewa Allah zai halaka shi bayyana annabi bani Isra'ila lamma shahadu qauman yaquna ala ibadati asnamihim shikenan Fakhruddin Ar-Razi yace to yanzu an tsallaka teku bayan an tsallaka wannan kogin bani Isra'ila sai suka ga wasu mutane sun lalace gumaka jahilu wartaddu kaji kalmarsa ya ce wartattu sun yi ridda, domin kalmar da suka faɗa kamar ridda ce in za su musulunta. Kalmar da suka faɗa iji Allah na ilahan kama da kuma aliha, wannan kalmar ridda ce. Har ma ka ce annabin Allah ya samar maka gunkin da za ka bauta masa, wannan kalmar ridda ce. Amma da yake tuna da jahilci ya ce wala shakka annal qauma lamma shahadul mu'jizatil bahira, kai la'akari da waɗannan mutane ka sa kanka a matsayinsu, a ce kamar kai ne misali yanzu kai da annabi Musa alaihi salam, ya zama ka ga irin waɗannan mu'jizozi a yanzu haka, a ce kai ne ga annabi Musa a gabanka. Annabi Musa ya jefar da maciji sanda ta zama macijiya, ya sa hannu a wuyar rigansa ta rika haske, mu'jiza gashi nan iri-iri. Annabi Musa a tara matsafa ya yi nasara kan Fir'auna, ya kokarin zai halaka banu Isra'ila. Annabi Musa ya ƙetare teku, suna kallo ya doki tekun nan da sandarsa, tekun ta daye. Ya ce amma ka duba irin waɗannan sun mashahadu annahu ta'ala ahlaka Fir'auna wa junudahu, sun gama lokacin da Allah ya halaka Fir'auna da sojojinsa suna kallo. Don haka ya sa Allah ya ce wa antum tanzurun, kuna gani sun ƙetare tekun, Fir'auna ya shigo da sojojinsa, sai Allah ya haɗe ruwan. Saboda haka kowa da ke saman tekun, yake saman tudu, yana hangen yadda Allah ya halaka kafirai gaba ɗaya. Saboda haka suna kallo dukkan. Amma kansa bani Isra'ila bai zama ubiyar anwa'i salama wa karama, ya ce baya ga wannan Allah ya kefe bani Isra'il, ya ba su wato kukuta daga wannan teku lafiya, ya ba su karama daraja kenan tare da annabin Allah, annabin ma babba yana cikin ulul azmi. Suma yadda hun ba da hadin mawaƙif wani maƙama, bayan waɗannan wato zango da aka samu na abubuwan mamaki na mu'jizozin Allah, ya kuru na hadin kalamar fafi da bafi. Fafirin rafi ya ce bayan irin waɗannan abubuwan ban mamaki, sai waɗannan mutane su faɗi irin wannan magana mara kyau. Ya ce kanu fi nihayatil jahli wa ghayatil khilafi, waɗannan mutane sun kasance a makoran jahilci. Idan ana maganar jahilai ba kamar su, idan ana maganar mutanen da suke adawa da manzanni ba kamar su. Saboda haka yasa annabi Musa yana cikin annabawa da suka wahala, yana cikin annabawa da suka samu wahala mafi tsanani daga cikin manzannin da Allah madaukaki ya aiko. Dan bani Isra'ila sun gwada marwauta iri-iri. To wannan ya ba mu labarin jahilcinsu na farko. أما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا سنك من ين مؤجزوزين الله سنك من ين ألاموا من كرف إيقوان الله أما تتحك رسكة يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سامامنا قنكي كما لن وزن موسى نسكي لكماك كرمزونا ملالكي باتوا أساما موسى gunki wanda za su riƙe, ana tafiya haka babu wani abin riko, ai bai dace ba. Sai ce to tana yiwuwa kai mamaki saboda an ce banu Isra'ila sun yi ridda a wurin. Fa liqa'ida an yaqula lima kana hadha al-qawlu kufran. Fakhru din Razi ya ce tana yiwuwa kai tambaya dan menene magana da suka faɗa take zama kafirci. فنقول أجمع كل الأنبياء عليهم السلام أن عبادة غير الله تعالى كفر. دك أن نباوا الله سنتبتل الشواب وشوان الله كابرشي، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقد فيه أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى زلفى. كودي يا تبتل الشواب الله ني أبين بوتنسى أمام إنسا يريك بنكي سبوز بنكي يمسى لشيخ صلى الله. Ko kuwa ya ɗauka gunkin nema abin bautan kawai, ya ce kowane ka ɗauka ne mutumin da ya rike gunki ya kafurta. Wannan shi ne abin da Fakhr Dinar Razi ya faɗa. To amma Annabi Musa alaihi salam ya tabbatar da kafurcinsa, shi yasa ka ga kalmar da ya faɗa ya ce innakum qauman tajhalun, lallai ku mutane ne waɗanda kuke jahilci. Innakum qauman tajhalun, ai Annabi Musa ya san kalmar ridda, kafin ya ce innakum qaumun murtaddun, ku mutane ne masu ridda. Amma sai ya ce innakum qaumun tajhalun, ku mutane ne wanda kuke tare da jahilci. Kaga Annabi Musa ya karbi uzurin su. Wannan shine abin da ya kamata gare ka. Da'iman idan kana tare da mutane, kuskuren farko kar ka dauka ganganci ne, Annabi Musa alaihi salam abinda banu Isra'ila suka aikata da yake farko kenan yanzu za a fara tafiya to jahilci ne ba san Allah ba rin gaya muku waye Allah Allah ya samu gani saboda haka wannan ita ce aqidar kware wannan ita ce aqidar kware mutum baya kafurta idan akwai jahilci tare da shi wannan ita ce aqida ta kware aqidar Ahlus Sunnah wal Jama'a mutum baya kafurta idan akwai jahilci tare da shi wannan shine abin da malamai suka yi magana kai misali Ibn Uthaymin littafin Majmu' Fatawa mujallad Nabi Shafi'i 224 yace laula kufur bil jahli lam yakun lir rusul fa'ida inda a ce jahilci ba uzuri bane to aiko manzannin ma ba shi da ma'ana in jahilci ba uzuri bane aiko manzo ba shi da ma'ana me dalili saboda annabi ya tabbatar mana kowa ana haihuwar sa ne akan addinin asali addinin musulunci me ma'anar aiko manzanni lokacin da ka zo duniya ka zo matsayin musulmi amma akwai abin da ka jahilta saboda haka manzo sai ya zo ya rika gaya maka in ka ce jahilci ba uzuri bane to me ma'anar ma a turo manzo Ibn Uthaymin saboda haka yace wa kana an-nasu yuzamuna bi muktaba fitra asalin halittar kowa ai musulmi ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kowa ya zo duniya yana zuwa ne a matsayin musulmi sai dai iyayensa su lalata masa addinin asali amma duk wanda ya zo duniya musulmi ne wala hajata li irsali rusul wala farqa fil udhri bil jahli bayna masail al i'tiqad wa masail al amal babu bambanci tsakanin jahilci da ya shafi matsala ta aqida da jahilcin da ya shafi matsala ta aiki duk ɗaya ne idan mutum yana da jahilci ta tashin aqida ba a kafurta shi idan mutum yana da jahilci ta tashin aiki nan ba a kama shi da laifi saboda haka yake cewa inda a ce mace za ta shekara 30 tana sallah ba ta wankan janaba ba ta sani ba ita ba ta sani idan aka samu janaba ana wanka ba ba ta sani ba ta shekara 30 ranar sai ta ji wa'azi ai wankan janaba dole ne idan ba wanka kaga babu alwala babu sallah duk ibadar babu mutukar ibada ana yin ta da alwala ne da tsarki to yanzu za ka yi da wannan ba za a ce ta raba ba tana da jahilci jahilci uzuri ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu bambanci tsakanin matsala ta uzuri da jahilci da kuma uzuri ta tashin aiki kamar ta tashin ibada ke akwai dalilai da yawa babu shakka cikin ayoyin alqur'ani waɗanda suke tabbatar mana sai Allah ya sanar kafin yake kama bawa da laifi idan baka sani ba Allah bai kama ka da laifi sai ka sani sai ka sani kafin ake cewa kayi laifi amma duk abin da baka sani ba to Allah bai kama ka da laifi da suratul isra'i aya ta 15 man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi
man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa la tazru wazratun wazra ukhra وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
to kaga Allah ya faɗa mana a suratul isra'i abinda ke tabbatar da cewa jahilci uzuri ne man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la tadhiru wazirah wizra ukhra wa ma kunna mu'adhdhibina hatta nab'atha rasula mu ba mu kasance masu yin azaba ga kowa ba sai mun aika dan sako idan sako ya iso kaji ka saba umarnin Allah to sai azaba ka amma idan sako bai iso ba baka ma san da umarnin Allah din ba Allah ba zai ba azaba ba wannan shine abin da Allah ya faɗa a suratul qasas ayat 59 wa ma kana rabbuka muhlikal qura
wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alayhim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha muslihun وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي
الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا kaga nan ma Allah ya tabbatar baya hallaka wasu alkariyu Allah baya hallaka mutanen wata alƙarya har sai ya aika masa mazo. Yatlu alaihim ayatina, wanda zai karanta ayoyin Allah ya karanta sakon Allah zuwa ga mutanen. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun. Kaga kenan, duk inda kaje an ce Allah ya hallaka wasu mutane ba sun yi zalunci, ya za a yi a ce sun yi zalunci sai idan sako ya zo gare su sun saba ma wannan sako. Suratul Nisa aya ta 167, rusulan mubashirina wa munzirina,
li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi huddatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima.
Rusulan mubashirina wa munzirina, manzannin Allah masu albishir ne kuma masu gargadi ga mutane. Albishir a samu aljanna idan an bi su, gargadi za a shiga wuta idan an gibe su. Me yasa Allah yake aiko manzanni? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, saboda kada mutane su zama suna da hujja akan Allah. Domin idan ka tashi a lahira, kai don me kai kaza sai ka ce ai ban sani ba, sai kaga Allah ba zai kama ka ba ko tunda baka sani ba. Amma idan Allah ya aiko manzo gare ka fa ka riga ka sani, sai ce don me kai baka yi saka ce ban sani ba, saboda an gaya maka. Wa kana Allahu 'azizan hakima, wannan ya tabbatar da cewa Allah bai kama mutum da laifi sai in ya san abin da ya aikata laifi ne. A suratul Ibrahim farkon sura, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi. Babu wani manzo da muka taba aikawa illa bi lisani qawmihi, sai da harshen mutanensa. Duk annabin da Allah ya aika zaka tarar sai ya aike shi ne da harshen mutanensa, saboda maganar da annabin yake jama'a su ji su gane. Li yubayyana lahu, dan ya musu bayani. Fa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha, wannan ya gwada cewa ana turo manzo zuwa ga mutane da harshen su dan a kade hanzarin su. Saboda haka mutum bayan zuwan manzo ba zai zama cewa yana da uzuri gaban Allah subhanahu wata'ala. A suratul Tauba aya ta 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh
hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, inna Allaha bikulli shay'in 'alim.
Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah bai taɓa fitar da mutane bayan shekara zo musu sai ya tabbatar. Allah sai ya bayyana musu duk abin da za su kiyaye, sai an gaya musu kaza ba kyau, kaza ba kyau, kaza ba kyau, duk kun ji. To idan kun ji kun ƙi, daga nan azabar Allah take zuwa. Sai kun ji kun sani kun gane sakon Allah, abinda Allah bai so da abinda Allah ke so, kafin nan Allah ke kama ku da laifi. A suratul an'am aya ta 155 zuwa 157, wa hadha kitabun anzalallahu
mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun.
An taqulu innama unzila al-kitabu 'ala al-qa'imatayn,
innama unzila al-kitabu 'ala fatani min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin.
Kaga Allah ya saukar da Al-Qur'ani, shi yasa yace wa hadha kitabun anzalnahu. Idan aka ce hadha kitabun anzalnahu, ana nufin Al-Qur'ani, mun saukar da shi mubarakun mai albarka. Fasabi'u, don haka sai ku bi Al-Qur'ani, wattaqu la'allakum turhamun, ku kiyaye, akwai tsammani za ku samu rahamar Allah. Duk wanda ya bi Al-Qur'ani zai samu rahamar Allah. Abin da yasa aka saukar muku da Al-Qur'ani, an taqulu innama unzila al-kitabu 'ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Kar ku ce ai an saukar da littafi ne ga jama'ar da suka gabace mu, jama'ar Nasara da Yahudi, mu kuma ba mu jin yaran su. To sai Allah ya saukar da Al-Qur'ani da harshen ku na larabci, yadda za ku gane dan ya kace muku hankali. Akwai ayoyin Alkur'ani da yawa waɗanda suke tabbatar da hujjar cewa al-hujjatu la taqumu illa ba'da al-ilmi wal bayan. Al-hujja la taqumu illa ba'da al-ilmi wal bayan. Hujja ba ta tabbata sai an san umarnin Allah kuma an samu bayani, ko da an sani. Don abin da yasa Annabi Musa alaihi salam ya karɓi hankalin Banu Isra'ila, ai sun san shi dan sako ne daga Allah, amma a dunkule ba su san waye Annabi ba, waye Allah bayani daki daki ba sani ba. Saboda haka ko da ka san ilimi a dunkule, sai kuma ka san ilimin a rarrabe kafin nan, wato ya zama mutum yake ake katse masa hankali a ranar tashin kiyama, sai an ma mutum azaba saboda ya saba wata ka'ida. Wannan dalilin yasa Annabi Musa alaihi salam ya kafurta su, ya ce innakum qaumun tajhalun, ku mutane ne masu jahilci. Bari yanzu abin da ke gabana in karanta da ku san ma waye Allah, ku kuma san Allah ba. In ka dawo ga shi kansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisi da mun karanta a baya, Abu Hurairah ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, manzo Allah yace ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa, la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma wala yahudi wala nasrani, famata walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa da wanda rayuwa ta ke hannunsa, babu wani ba yahudi da zai ji labarin musulunci da nazo da shi, babu wani kirista da zai ji labarin musulunci da nazo da shi na fara. Kaga Annabi ya ce la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, sharadin kenan. Idan ba yahudi ya tabbata akwai musulunci da manzo ya zo da shi, idan nasara ya tabbatar akwai musuluncin da manzo ya zo da shi, ya yadda ya mutu bai karɓi wannan musuluncin ba, to dan wuce ne. Kaga Annabi ya bada sharadi cikin maganarsa. Idan mutumin ba yahude ne, musuluncin bai zo gare shi ba, kaga manzo Allah baya magana akan sa. Idan mutumin nasara ne, musulunci bai zo gare shi ba, Annabi baya magana akan sa. Yana magana ne akan wanda ya ji labarin zuwan manzanci na Annabi sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi ahadun, la yasma'u bi ahadun, karshen magana yace illa man ka illa kana min ashabin nar. Sharadin sa in ka ji zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ashe kaga sai ilimi ya samu, kafin nan ake katse hangarin bawa a ce hujja ta tabbata kansa. Wannan shine bayanin da Ibn Taymiyyah yake a cikin Majmu' Fatawa mujallal 17:38, yace wa kad ruwiyat atharu muta'addida, akwai hadisai da yawa da aka ruwaito da labarai da bayanai na magabata, fi anna man lam tablughu risalatu fi dunya, wanda saƙon Annabi bai isa gare shi ba a nan duniyar, fa innahu yub'athu ila yub'athu ilayhi rasulun yawm al-qiyamah fi a'saf al-qiyamah. Idan aka samu wani yahudi a duniya a yau, bai ma taɓa samun manzanci na Annabi Muhammad ba, saboda haka ya riƙi yahudanci a matsayin addini. Aka samu wani kirista wanda manzanci na Annabi bai isa gare shi ba, saboda haka ya mutu akan yarda da addinin kiristanci shine kadai addini, bai samu labari game da manzanci na addinin musulunci ba, saboda haka shi wannan ba a cewa dan wuta ne. Abinda hadisi suka tabbatar mana a filin hisabin Allah zai aika mar manzo, shi kuma a ranar kiyama za a tura mar manzo a gani, za a zai yarda da manzon ko zai ki. Wannan jarabawa da za a masa ita ce za ta tabbatar da makomansa. Don haka wannan ita ce aqidar Ahlus Sunnah wal Jama'a. In ka koma tun daga hujjojin Alqur'ani ga hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka littafin al-Mughni na Ibn Qudama mujallad 131, misali yace wa man taraka salata, idan mutum ya ki yin sallah, du'iya ilaiha salatata ayyam, sai an kira shi sallan nan na kwana uku. Kwana uku za a riƙa kira sa, wanda zo kai sallan nan fa, wanda zo kai sallan nan kwana uku. Me yasa aka ce sai bayan kwana uku? Saboda a katse hanzarin sa, kada a kashe mai laifi. Saboda a katse hanzarin sa, wa illa kuja jahidan tarkaha aw ghayra jahidan. ولا خلاف بين اهل العلم في كفر من تركها جاهلا لوجودها. اما اذا da ake mutum za a ce tashi kai sallah, ki ai sallah ba dole bane, kaga ya san akwai sallah, wajibcin sallan da ya musanta wannan ba a jinkirta masa kisan sa ake idza kana min wallahi halu mislu zalika idan da ya zama yanayin sa ba irin mutumin da za a ce ya jahilci sanin cewa sallah dole ne ba dan ana iya samun musulmi da ma bai san cewa sallah dole ne ba ana iya samu ibnu qudama yace fa in kana mimman la ya'rifu al-wujuba ka hadithul islam misali wanda ya musulunta sabon musulunta akwai wanda zai musulunta bai san cewa sallah ana yi to biyar a rana bane in ya tashi da safe shi sai ya dauka sai gobe to kaga shi bai sani bane ko wannan shi ko bi kai ridar islam aw badiyatin ba'ida an al-amsar ko ya zama mutun yana gaba a kauye ko a daji kungurumin daji inda yake nesa da ilimi lam yuhkam bi kufrihi in aka same shi da wani aiki na wauta ba a kafirta shi ba a kafirta shi saboda wannan aiki na wauta don haka abu na farko shine urifa zalika za a yi kokari a karantar da shi wannan abin wa tusbatu lahu adillatu wujubiha a tabbatar mata dalilai da suke nuna cewa wannan abun dole ne to idan aka tabbatar fa in jahadaha ba'da zalika kafa idan bayan an karantar da shi kaza da kake gani dole ne sai daga baya sai kafirce to kaga anan babu wani kudiri da yake da shi wajen Allah sai a kafirta shi sai a hukunta kafirci a kansa don haka yasa duk littafin da ka duba na malaman sunna haka zaka tarasu malamai suna magana kai saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala baya yin azaba ga bawa sai bawa ya masa laifi kuma laifi bai samuwa sai inda ilimi idan mutum bai da ilimi ba a cewa ya yi laifi abinda ya aikata jahilci ne don haka yana da uzuri wajen Allah ibnu taymiya a cikin littafin majmu'u fatawa mujallad na 229 yana magana akan matsalata uzuri ga mutane a dalilin wato kuskure da ya shafi aqida yace wa zalika ya ummu kafa fil masail al khabariyya al qawliyya wal masail al amaliyya yace duk wani kuskure da aka samu mutum ya aikata duk abin da ya shafi jahilci da kuskure idan ya shafi matsala ta aqida da matsala ta aiki duk daya ne babu bambanci tsakanin su sai ma ya bada misali da hadisin nan da akan yawaita karanta wa mutane hadisin wannan mutumin wanda ya ce wa ƴaƴansa yana cikin sahih bukhari da muslim idan ana mutu fa ahrikuni thumma sahquni mutumin nan da ya gaya wa yaransa ya ce idan na mutu ku kona gawa ta bayan kun kona gawan sannan sai ku nike garina idan ku nike gawayina ku kona gawa ta ku nike gawayin thumma zarruni fil yammi sannan ku gudar da tokan a cikin koki ruwa ya tafi da shi ya ce ma yaransa fa in fa wallahi la in qadara Allahu alayya idan Allah ya samu damar kama ni la yu'adzibani azaban ma azabahu ahadan min al-alami dai min azabar da bai taba yi ma wani ba cikin mutane idan Allah ya samu damar kama ni kaga wannan kalmar ari take yanzu akwai abin da zaka yi kace Allah ba zai kama ka ba fa fa'alu zalika bihi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yara sai suka bar haka ana gamawa fa qala Allahu lahu Allah yace maka ta tattaro min sassan wannan mutumin sai gashi nan ya miƙe gaban sa ma hamalaka ala ma fa'alta me yasa kai abin da kai yace kashi ya tuka saboda tsoron ka ni na ban ma san cewa a hakan da zan yi ba wato ba zai san gudu ba kaga akwai jahilci tare da shi dan haka sai ibn taymiya yace fa hadha rajulun shakka fi qudrati Allah wa fi i'adatihi idza zurriya asali yayi shakka shi yana ganin idan dai mutum aka kone gawansa aka nike gawayin aka fudar da tekun tokan a teku ruwa ya tafi da wannan tokan to Allah ba zai yi tare da mutum ba yana da wannan aqida wanda ke da wannan aqida ittifaqan a musulunci kafiri ne duk wanda ke da aqida cewa akwai dabarar da zai ma Allah ba zai yi tare da shi ba yana bata lokacin sa wannan ba musulmi kwarai ba bali ta kada annahu la yu'ad abinda ba yake kudurtawa ba wata a iya tare shi ba idan kan yi haka ba za ma a iya dawo da shi ba har abada shi abinda ya mutu akai kenan yace wa hadha kufrun bi ittifaqil muslimin duk musulmi din yadda mutumin da bai yarda da cewa za a tada shi a lahira ba wannan mutumi ba musulmi bane sai yace lakin kana jahilan amma dai ka mutumin jahili ne la ya'lam zalika wa kana mu'minan yakhafu Allah asali mu'minina yana tsoron Allah amma jahili ne ya jahilci wani sashi na ikon Allah ayyo afiyahu faghfara lahu bidzalika saboda haka sai Allah ya gafarta masa dalilin wannan abin da ya aikata yana jahilci duk abin da za ka yi kana jahili to wannan uzuri ne ga Allah tabaraka wa ta'ala to kaga annabi Musa alaihi salam bai kama wani Isra'ila da laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya auku gare shi kamar yadda ya auku ga annabi Musa alaihi salam irin wannan jahilci an same shi tare da sahabban manzon Allah kama fi hadith al-Harith bin Auf akwai wani sahabi da ake kira sa Abu Waqid bin al-Laythi shine al-Harith bin Auf ya bada labari yace kharajna ma'a Rasulillahi bala kunai bayan Makka ta dawo hannun musulmai an san fatu Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita za a tafi yakin Hunayn yakin Hunayn ya kasance a ranar 10 ga watan Shawwal hijira tana da shekara 8 sauran shekara 3 ko 2 da dan kadan manzon Allah ya bar duniya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi Hunayn za a tafi yakin yakin na tsakanin musulmai da kabilun Hawazin da kuma kabilun Banu Safin waɗanda suke wani kwari kwarin nan shi ake kira Hunayn sunan kwarin shi ne Hunayn yana tsakanin Makka da Ta'if waɗannan kabilu guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da nufin zai yaƙe su sai shi wannan sahabi Al-Harith bin Auf ya ce famararna bi sidratin sai muka wuce wata magariya faƙuntuni sai na ce ya nabiyyi Allah ya kai annabin Allah iji Allah na hadhihi zata anwadin ya rasulullah ya nabiyyi Allah wannan magariyan tun da babba ce ka maida mana ita ta zama ma'abuciya rataya domin da aka ce zaku anwadin ana nufin zatul ma'alim ma'abuciya rataya kamalul kufari zaku anwadin kamar da waɗannan kafirai da zamu je yakan su waɗannan kafirai da zamu je mu yake su suna da wata bishiya babba wannan bishiyan suna rataye makaman su a kanta idan suka rataye makami a kanta to idan aka tashi fada ba a cin nasara kan su idan suka rataye makami a cikin wannan bishiya matukar aka tashi yaki da waɗannan mutane ba a nasara kan su wato bishiyan tana da wata albarka tana da tasiri in an rataye makami a ciki to wannan makami yana samun albarka wanda ko da fada aka yi da kai ba za a iya kada kai ba to haka sai ya ce ya rasulullah mu ban ka samu mana bishiya da zamu yi dan kada in mun tashi yakin nan gobe a cikin nasara a kanmu don waɗannan mutane suna da shiri amma akwai abin da su suke da shi wanda ba mu da shi wa kana al-kufaru yanquluna bi silahihim bi sidratin wa yaquluna hawlaha yace kafirai suna da wata bishiya da suke rataye makaman su a kanta suna da jimtar wannan bishiya suna da canfi a kanta saboda haka yake cewa ya rasulullah mu baka sama mana akwai riwayar da take cikin littafin kitabu sunna na ibnu abi asim yace wa nahnu hadithu ahdin bi kufri mu sabbin musulunta wato ba mu dade da karban musulunci ba ba mu dade rabuwan mu da kafirci ba sabbi ne a shigowa musulunci ka lura da wannan yayi kama da abin da banu isra'il suka yi wa annabi musa alaihi salam ana tsallakar da su daga teku shike nan suka ga wasu mutane suna bautan gumaka suka ce ya musa iji allah la ilaha kama lahum alika manzon allah ana samun fathu makka domin makka na zama ta musulmai shike nan duniya larabawa gaba ɗaya suka dinga shiga addinin musulunci sai zama fathu makka shine nasaran karshe ga larabawa domin duk ba larabe yana jira ya gani idan makka ta zama ta musulmai to ya bada kai saboda makka tana da wata kariya ta musamman da allah ke bata duk mai gaskiya bai nasara bai ta mara gaskiya bai nasara akan makka kamar yadda allah ya bata kariya a wani tarihi to lokacin da aka samu fathu makka sai larabawa suka dinga shiga musulunci da afwajan jama'a kaga kenan wadanda suka shigo musulunci da dama basu ma san karantarwar annabi ba saboda haka yasa suka ce shi wannan sahabi kamar yadda yake shi yayi wannan tambaya amma riwayoyi da yawa suna nuna an koye sunan wanda yayi tambaya yace ni ne da yayi wannan tambaya wato al-Harith ibn Auf ya nabi Allah اجعل لنا هذه ذات الواضح wannan kitan magariyan tana da girma kamar da bada ita ta zama mabuciyar ratayar makami kamar da kafirin da suke da rasu yana fadin haka fa qala nabi sai manzo Allah yace Allahu akbar manzo Allah yayi kabbara lokacin da yayi mamaki saboda haka kabbara a lokacin da kai mamakin wani abu ya tabbata sunnar manzo Allah wato wannan sahabi ya faɗi wannan maganar sai maganar ta bawa manzo Allah mamaki sai ta dace cif da yanda abu ya auku tsakanin annabi Musa da banu Isra'ila yanda ya auku tsakanin annabi Musa da banu Isra'ila ana nasara Allah ya hallaka Fir'auna yanzu banu Isra'ila sun tsira ba fargaba gaban su sai shirka ta zo manzon Allah shi ma fathu makka makka ta zama ta musulmai yanzu kasar larabawa ba a fargaban akwai wani kafiri mai karfi wanda zai zama barazana ga musulunci sai ga musulman su ya so sun fara shirka shi da manzon Allah yace Allahu akbar haza kama qalat banu isra'il li musa wannan abin da ka fada yayi kamar abin da banu isra'il suka gaya wa annabi musa alaihi salam a suratul a'raf aya 138 annabi ya karanta ayar wajawadna bi bani isra'il al-bahra fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnami lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane da masu jahilci sai manzo Allah ya ce to ni kuma na samu ilimi kaga shi kuma manzo Allah abin nan da ya auku sai ya samar masa fahimta fahimtar ita ce innakum zakarkabuna sunanan ladina min qablikum lalle ku musulmai za ku rika bin tafarkin waɗanda suka gabace ku wato irin zaman da banu Isra'ila suka yi da annabi Musa alaihi salam da irin abubuwan da mutanen farko suka yi wa annabawa da irin al'adunsu to haka musulmai su ma za su yi domin sai zama rayuwar kamar maimaitawa akai yanda abu ya auku ga annabi Musa haka nan sai ya auku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gani hadisin ya samu riwayar sahabbai da yawa ba wai al-Harith ibn Auf kadai ba Abu Sa'id al-Khudri ya bada labarin Abu Huraira hadisin yana musnadul Imam Ahmad sunan Tirmidhi da tafan hadisi da yawa yana sahih sunan Tirmidhi hadisi na 2179 wannan shi yake tabbatar da cewa ka nemi albarka ta jikin wata bishiya ko jikin wani dutse ko jikin wata rijiya ruwan wani rijiya ko ruwan wani rafi ka ce yana da albarka ya tabbata kafirci ne bisa ga wannan hadisi na al-Harith ibn Auf domin abinda waɗannan kafirai suke aikatawa shi ne ba wai bautan bishiyar suke bala sun yi canfi ne ga wannan bishiyar idan ka rataya makaminka a jikinta to makaminka zai yi tasiri zai samu albarka duk wanda ya faɗa da kai ba zai yi nasara ba kaga kenan wanda shi yake kira shirka na dogara da sababi shirka akan dogara da sababi wanda babu shakka yana kama da abinda banu Isra'ila suka aikata kuma shirka ce mai girman gaske wacce tana raba mutum da addinin Allah in ka duba majmu'u fatawar sa'il na Ibn Usaymin mujallal na farko shafi 108 da mujallal na farko shafi 446 misalin sa shine mutumin da ke shan maganin karfe a ce maganin karfe ko maganin bindiga dan akwai wanda ke sha wannan ice ne kawai zan sha amma idan na sha ice yana da albarka zai kare ni wato abin da ke nufi shine tasiri na kariya abu ne wanda Allah ke sa shi don haka yasa ake cewa shirka na dogara akan sabab shirka na dogara akan sabab da wanda zai dogara da wani dan ice da wanda zai dogara da ruwan wata bishi wata rijiya a ce akwai wani ruwa da in ka sha zaka samu waraka ko zaka samu wata albarka a rayuwarka ko zaka yi arziki da wanda zai ce ai wannan bishiya idan kai amfani da sai wata ko wani abu haka zai baka kariya ba wai tasiri wanda ke da ainihin ilimi na hujja ba na sababi wannan babu shakka su suna bani guda kamar yadda Ibnu Qusaymi ya faɗa a cikin littafin sa Al-Qawlu Mufid ala Kitabit Tauhid sharhin Fathul Majid sharhin Fathul Majid mujallad bi shafin 78 Ibnu Qusaymi yana cewa sababi yana zuwa da halaye guda sababi yana zuwa da halaye guda hali na farko shine sababin da ya zama ba shi da wani tasiri sam kowa ya sani to kai ka yadda da cewar wannan abin zai iya samar maka da wata fa'ida shirka ce da ke fitar da kai daga addinin musulunci misalinsa shine kowa ya sani idan mutum ya mutu bai iya komi wanda ya rasu ya gama rayuwarsa da a ce wanda ya rasu yana iya amfanarwa da ya amfani kansa shi kanshi domin ai mutum ya zauna da rai yana bautan Allah ya face ya rasu idan ko mutum har ya iya rasuwa kaga ya bada cewa ba zai iya komi ba zan bai iya makanta ba ba zai iya maka kai da kake dare ba zai iya ma komi ba shi yasa ba kuka kai shi bayan gari kuka binne domin idan da zai iya wani abu ba za a kai shi bayan gari ba ko an kai shi bayan gari don an tabbata wannan ya gama kenan to sai aka waye gari ka tafi wurin wannan mataccen kana cewa ya biya maka bukata wanda duniya ta shaida cewa duk wanda ya mutu ya mutu duk wani korafi da kaji an ce wato cancanfe ne da sauransu a ce ma akwai fasalwa wannan duk shirme ne babu gaskiya a ciki wanda ya mutu bai tashi sai a kiyama to idan aka tabbatar da cewa matacce bai iya komi ka roki matacce wani abu wannan shirka ce da take raba mutum da addinin Allah gaba ɗaya na biyu shine misali ka yarda da cewa akwai tasiri ga abu saboda hujja ɗayan biyu ko je hujjar shari'a ko kuma hujja ta ilimi domin akwai hujja ilimi akwai hujja na shari'a kamar misali ruwan zamzam idan na sha Allah yana iya ban kariya ka ɗauki wannan ka kaddara haka ka ce ai idan na sha ruwan zamzam Allah yana iya ban kariya don haka za a tafi yaƙi sai ka ɗauki ruwan zamzam sai ka sha wannan ba ka yi laifi ba dalili saboda ai ka dogara da hujja ta shari'a hujja ta shari'a ne tace hadisin Abdullah ibn Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zamzam yana tasiri ga abin da aka sha shi domin sa duk abin da ka sha ruwan zamzam da nufin sa Allah zai taimake ka akai saboda haka idan ka sha ruwan zamzam da nufin cewa in ka tafi wannan yaki Allah ya baka kariya Allah zai baka kaga zamzam kenan tunda ya samu wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hujja ce da take iya ba wa mutum kariya ta shari'a wannan yasa Abdullah bin Abbas ya ce fa in sharibtahu tastashfi bihi shafaka Allah idan ka sha ruwan zamzam saboda ka samu waraka kowane irin ciwo ne Allah zai warkar da kai niyyar ka ake duba wa in sharibtahu musta'izan azaka Allah idan ka sha ruwan zamzam da nufin ka samu tsaron Allah to Allah sai ya tsare ka kana shan ruwan zamzam saboda Allah ya tsare ka daga sharrin aljani sai Allah ya tsare ka Allah ya tsare ka daga sharrin mutane sai Allah ya tsare ka wa in sharibtahu liyaqta'a dam'aka qata Abdullah bin Abbas yace idan ka sha ruwan zamzam saboda ya yanke kishin ka to zai yanke ma kishi wanda hatta Ibn Qayyim Jauziyya yayi magana mai tsawo akan wannan hadisi matsalar ruwan zamzam a littafin Zadul Ma'ad inda yake magana game da magunguna Abdullah ibn Abbas don haka yasa idan zai sha ruwan zamzam sai yace idan ya sha ruwan zamzam kai sai yace Allahumma as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ka bani ilimi mai amfani wa rizqan wasi'an ka bani arziki mai yawa wa shifa'an min kulli da'in Allah ka bani waraka daga kowace cuta kaga ya roƙi abinda da ba manyan bukatu na shi a duniya idan kana bukatar ilimi ne wajen Allah kaga an samu madogaro mai hujja mai karfi wanda ka dogara da sababi na shari'a wanda yake samar maka ilimi ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Abdullah bin Abbas yace Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfanarwa wa rizqan wasi'an da arziki mai yawa wa shifa'an min kulli da'in ina roƙonka waraka daga kowace cuta hadisin yana sahih al-Jami' sahih hadisi na 2502 kaga ya nuna cewa wanda ya sha ruwan zamzam da wata manufa idan ka ga mutum yana shan ruwan zanzan ya lafiya ina sha ne saboda Allah ya yi kaza yana da hujja ga hujja ta shari'a ba wanda yake da tabbaci yaya Allah yake amfani da ruwan ya biya ma mutum bukata ilimin gaibi amma tun da annabi ne ya faɗa to wajibi ne mutum ya gaskata ba a hukumar magana da ta fito daga bakin manzon Allah duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne sami'na wa ata'na kaga ka dogara da hujja ta shari'a sai kuma ka samu hadisin al-habbatu sauda al-habbatu sauda akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi hadhihi al-habbatu sauda ku rike wannan wato kwayar al-habbatu sauda fa inna fiha shifa'un min kulli da'in manzon Allah yace saboda cikin wannan al-habbatu sauda ana samun waraka daga kowace cuta illa samu sai dai mutuwa don haka yasa ya fassara da wasamu al-maut sai dai mutuwa kadai in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam kowace cuta in dai aka yi amfani da al-habbatu sauda Allah yana warkar da bawa saboda haka idan aka samu kana ta'ammuli da al-habbatu sauda saboda neman albarkan da Annabi ya bada labari Allah ya saka a jikin wannan kaga ba a cewa kai laifi saboda ka dogara da sababi na shari'a wannan yana cikin silsilatul sahiha hadisin 859 kaga an samu hujja na shari'a don haka yasa malamai ke cewa duk duniya babu wani ruwa da za a sha a ce yana da albarka sai ruwa daya shine na zamzam in ba ruwan zamzam ba kada yi ruwan wani rafi aka ce ma ga wani ruwa ya fito a wani gari sai ka je kana sha ka fada shirka ga Allah tabaraka wataala dalili saboda Allah bai saka sababi a cikin wannan ruwan ba idan ka ce an sa sababi ta ce ina hujja dama hujja ɗaya biyu ne hujjar shari'a tana wajen manzon Allah hujjar ilimi malamai masana su za su bada in an ce madogaro na ilimi shine tana yiwuwa kaga mutum yana shan ruwa ya kai kake shan wannan ruwa sai ai saboda nayi tofi a cikinsa nayi tofi cikin wannan ruwa don haka ina fatan zan samu kariya daga Allah sai ya ce kai gaskiya amma ba ruwan bane yake da kariyan abinda ya fito daga baki zuwa ga wannan ruwan shine tasirin sai sa ruwan aka yi ma izini kai amfani da shi saboda haka babu wani ruwa da zaka ji labari ya fito mutum ya tafi ba tare da ya rabu da aqidarsa ba Allah ya kare haka kuma babu wata bishiya da za a ce bishiyar nan tana da wani tasiri sai dai fa idan ya samu hadisi daga manzon Allah kamar misali al-habbatu sauda kamar shan zuma ya samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka samu wani yana shan ruwa wannan ruwa fa ruwan magani ne ruwan magani na yana magani kai haka masana suka ce kaga akwai hujjan ilimi kenan babu hujjar shari'a amma akwai hujjar ilimi hujjar ilimi ta tabbatar da cewa idan ka sha wannan ruwan da aka jika saiwar wannan bishiya zaka samu sauki daga ciwon zazzabi hujjar ilimi ta tabbatar ba shafi ba ba hujja ta shari'a ba nan ba babu laifi amma sharadin sa kar ka dogara da cewa wannan maganin da kake shawa shi da kake sha shi kada yake warkar da kai wato as-sabab nafsuhu mu'athir as-sababu bi nafsihi mu'athir kar ka yadda ka dogara da cewa sababin da kai riko da shi dan ka samu sauki shi kadai yana iya maka tasiri la dole sai da ikon Allah tabaraka wataala saboda haka yasa zaka ga magani an sha ya shahara da cewa idan an sha akan warke wani kuma in ya sha sai ya mutu don haka mai warkarwan ba maganin bane Allah ne duk mutumin da zai cika baki magani na shine na fare wannan mutumi makareci ne magani ba shi da tasiri wanda ke da tasiri ya sa magani ya tasiri shine Allah subhanahu wataala amma akan ce magani kaza an jarabce shi wato an gwada shi mutane da yawa suna yaba masa Allah ya sa mai albarka amma ba ka hukunta cewa duk wanda ya sha na wata ya warke wannan ko bisa ka'ida Allah ya kare mu wato na uku shine an yudi fa ku ila sababin lam yasbut kaunuhu shar'an la shar'an wala hisa a samu ka dogara da wani abu sai a ce wannan abun da ka dogara da shi ya za a iya samar maka kariya sai zama ba ka da hujjar shari'a ba ka da hujjar ilimi kamar misali kaga an rataya ma yaro wuri a wuya saboda idan aka rataye wuri ana yana maganin mayu duk mayu idan ya ga wannan yaro dole ya kauce to ana sai a ce ina hujjar ka na cewa wuri yana da tasiri wajen samar da kariya ga dan adam dama hujja guda biyu ne, ko dai hujjar shari'a ba a samun ta sai wajen manzon Allah, ko kuwa hujja ta ilimi wannan masana suna ba da labari akai. Saboda haka sai a nemi hujja ta shari'a babu, a dawo wajen masana nan ma babu, don duk likitan da ka kira ka ce mar shin wuri yana iya kariya da ba zai ce a wuri kuma to ka je san ilimi yawa gare je gaba ka tambaya ne, amma ni ban sani ba abinda likita zai gaya maka kenan ko. To idan kai bincike sai zaman masana masu hankali suna ce maka ba a san wannan abin yana iya ba da kariya ba, to dogara da shi cewa za a samu kariya shirka ce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma malamai suna daukan takarmar shirka ya ta'allaka da yadda mutum ya dogara da ita. Saboda haka zaka gane duk mutumin da zai aikata wani abu don ya samu maganin karfe ko kuma bindiga, wannan mutumin yana nisantar sunnar manzon Allah. Allah ya sa mu gane. Mecece aya ta gaba?
Wa wa'adna Musa thalathin laylatan wa atmamna bi'ashrin fatamma miqatu rabbihi 40 layla. وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
ووعدنا موسى 30 ليلة. الله سبحانه وتعالى يجزمك أي الكواري لأن موسى زيبا مفانكي 30 ينابو تم أكن موسى نطور. وأتممناها بعشر مكة شكا مصورة أن 30 وصفانكي قد أقوما. Fatamma miqatu rabbihi, don haka wa'adin ganawa da mahaliccinsa ya kasance 40 lailatan dare 40 za a samu. Wato Allah tabaraka wata'ala wannan yayi nufin rahama ga banu Isra'il, kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa, yana daga cikin abin da Annabi Musa ya fahimta daga ƙetare ruwa. Banu Isra'il sun ce ka sama mana abin bauta, Annabi Musa ya ce kai kuna buƙatar littafi ko bayan nan da ku dogara da shi, wannan jahilci ya kai makura. Kaga suna buƙatar ilimi, me zai samar da ilimi shine littafi. Inda Annabi Musa alaihi salam ya rasu kafin a bashi littafi, Annabi Musa yana da rai kenan ake cewa samar mana gunki. To bari Annabi Musa bashi nan, shi Annabi Musa ya nemi Allah ya bashi littafi. Ka duba littafin tafsiri, kamar misali tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an mujallad 347. Al-Imam al-Qurtubi yace zakara anna mimma karrama Allahu bihi Musa hadha, yana daga cikin abin da Allah ya daraja Annabi Musa alaihi salam, yana daga cikin abin da Allah ya daraja Annabi Musa wannan ganawar da aka samu tsakaninsa da mahaliccinsa. Wannan ganawar da Annabi Musa yayi tana cikin dalilan da suka sa Annabi Musa ya samu daraja daga cikin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi saka da yake cewa Musa kallamu da Hausa ko kallamu ana nufin kalimur rahman, wanda yayi magana da Allah. Dalilin maganan wannan ganawar ce, Annabi Musa yana buƙatar Allah ya bashi littafi saboda ya karanta da banu Isra'il. Kada fa in ya tafi mutanen da su koma gidan jiya, su koma bautan dan malaki, domin abinda suka saba bauta kenan a Masar. Fa kana wa'aduhu munajati ikramal, saboda haka sai Allah ya ma Annabi Musa alƙawari zai gana da shi saboda daraja shi. Amma ganawa da Allah ba hira ba ce, ganawa da Allah shi ne a bauta masa. Saboda haka yasa shi Allah maɗaukaki idan ka samu son shi to ka samu daraja ce ta ubudiyya. Ba kamar ɗan adam ba ne, ganawa da ɗan adam shi ne idan ka zo, idan sarki ne ya ɗora ka a babban gado ko babban kujera, babban gida, babban mota, ya daraja ka, Allah ba kai ka ba. Darajar bawa ga Allah shi ne bawa ya bauta masa shi ne kawai. Idan ka samu darajar bauta Allah to ka samu ɗaukaka wajen Allah. Don haka yasa idan Allah zai kira Annabi Muhammad kan siffanta shi ne da ubudiyya, falamma qama Abdullahi kaza kaza, Allah yana faɗi ne saboda me? Saboda manzon Allah ya kyautata bautarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa Annabi Musa lokacin da ya nemi ganawa da Allah sai Allah ya bashi damar wannan ganawa. Za a yi ta na kwana 40, me ake nufi Annabi Musa zai je ya bauta ma Allah daga shi sai Allah sai ya yi kwana 40. Mun cika su inji Allah, wa atmamnaha bi ashirin fa tamma miqatu rabbihi 40 layla. Abdullahi bin Abbas, Mujahid, al-Imam Masruq radiyallahu anhu suka ce waɗannan kwanaki 40 ɗin hiya zul qa'da wa ashru min zil hijja, duk malaman tafsiri suna kawo wannan a cikin littafin tafsirin su yadda Abdullahi bin Abbas ya fassara, duk da cewa babu nassi da ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya siffanta yadda aka yi ganawan tsakanin annabi Musa da Allah subhanahu wa ta'ala. Amma Abdullahi bin Abbas da wasu manyan tabi'ai an samu sun yi bayanin nan cewa watan Zulqa'da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam, ya dauki watan Zulqa'da gaba dayanta yana bautan Allah, amara ku an ya kuma shahara wa yanfarida fihi bil ibada, Allah ya masa umarni ya yi azumin watan gaba dayansa ya keɓanta ya zama yana ta bautan Allah. Wanda wannan yana cikin dalilin da ya sa malamai suka gano in dai kana son kusantar Allah to watan da ya fi dacewa ka zage dantse shine watan Ramadan. Watan Ramadan shine watan da ya fi dacewa ka zage dantse domin annabawa Allah. Wannan shine abin da ya tabbata gare shi, kamar misali annabi Musa, Allah ya ce mai ya yi azumin kwana 30. Azumin kwana 30 din nan zai yi ne shi kadai ba tare da wani Isra'ila ba. Zai hau kan dutse, dutsen tsohon, ya yi waɗannan kwanaki 30 shi kadai wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yana da kyau mu gane, akwai abin da Allah kan shar'anta shi ga wani annabi, amma kar ka ɗauka shar'i ne ya tabbata ga wani annabi, la. Abinda Allah ya shar'anta ga annabi Musa din nan bai shar'anta shi ga annabi Muhammad ba. Domin tana yiwuwa ka je ka hau wani tsauni ka zauna kai ma za ka yi kwana 30 don ka samu ganawa da Allah, la. Almunada irin wannan ya tsaya ga annabi Musa ne alaihi salam, ya tsaya ga annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa ya yi kwana 30 ya kadaita akan dutsen tsoro yana azumi. Falamma sabahu ankara khalufa qabhi fataka, lokacin da ya gama azumin sai ya kyamaci tsamin da ke fitowa daga bakinsa, saboda mai azumi yakan samu tsamin baki ba wari bane tsami, saboda yanayin cikinsa, hanjinsa da ke turo iska a rashin abinci yana sa tsami yana fitowa daga bakinsa, ba ainihin wari, akwai warin baki wannan kazan kake kawo shi, amma tsamin baki wannan ba kazan ka bane, in dai kana azumi yana iya fitowa gare ka, yana da bambanci tsakanin wari da tsami. Lokacin da annabi Musa ya ce to shi Allah madaukaki ai ya kamata idan za a yi magana da shi sai a yi magana ana cikin tsafta da kamshi, saboda haka sai annabi Musa ya goge bakinsa, mala'iku suka ce inna kunna nastashiqu min fi kara'ihatil miski, da muna jin kamshin almiski daga bakinka, fa afsadtahu bi tiwaki, gashi yanzu ka bata da azwakin da kai. Wannan duka nassin babu hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, amma an samu tabi'ai sun fassara, an samu kuma magana tana da dangantaka da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka kar ka dauka wannan yana kawar da aswaki ga mai azumi, domin akwai wanda ke riko da wannan sai su kawar da sunnar manzon Allah na aswaki. Aswaki ga mai azumi sunna, kuma ko da a ce bayan azhar ne, don akwai wanda suke cewa a ka bar shi idan rana ta raba, saboda a samu wannan tsamin baki ya fito daga gare ka a ragowar abin da ya wato wannan yinin. Don haka wannan laifin na annabi Musa shi ya sa fadila alaihi ashru layalin min zil hijja, sai Allah ya ce to ya kara ma kwana 10, ka sake azumi ka samu kwana 10 wannan tsamin bakin kai a tunaninka ne ba ya da kyau, shi a wajen Allah kamshi ne. Wa qila inna Allaha ahwa ilayhi lamma saka, an ce Allah ya masa wahayi, ya Musa la ukallimuka hatta yauda kuka ila ma kana alaihi qablu, ba zan yi magana da kai ba sai bakinka ya koma yadda yake a da, amma alimta anna ra'ihata as-sa'imi ahabbu ilayya min rayhi al-miski, ba ka sani cewa tsamin bakin mai azumi ya fi min turaren al-miski kamshi. Wa amarahu bi siyami asharata ayami, sai aka ce kara kwana 10 kaga shi ne sai ya zama wa atmamna hadhi ashri fa tamma miqatu rabbihi 40 layla, ya zama an samu kwani dare 40 kafin nan wato na ganawa tsakanin annabi Musa da Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka idan aka ce an yi azumin watan Zulqa'da gaba dayansa, an kara wa annabi Musa da kwana 10, kaga watan Zulhijja ya tsaya da kwana 10, ranar 10 ga watan Zulhijja ita ce ranar aikin hajji. Kaga wannan ranar 10 ga watan Zulhijja sai ya dace da ranar da annabi Isma'il ya tafi zai za a yanka shi, ya dace da ranar da annabi Muhammad ya gama aikin haji, ya sa ake kira da yawmul hajjil akbar. Amma Ibn al-Usaymin a mujallar na 127 fatawarsa ya ce game da hikimar da ta sa Allah ya ware kwanaki 40, don akwai wanda ke kokarin su gano ba za ka taɓa gane hikimar Allah sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da kai. Ba mai sanin hikimar Allah sai idan Allah ya ga dama ya gaya maka. Me yasa Allah ya ce annabi Musa ya yi ibadan kwanaki 40 domin ganawa da shi? Fi taktiri ya ce hikmatullahi ta'ala tabaraka wa ta'ala fi taktiri haithu wa'ada Musa 40 layla li yunzila alayhi fiha at-taurata. Yayi wa annabi Musa alƙawari ka samu kwanaki 40 din nan kana ibada, to sannan za a saukar maka da littafin at-taura. Ibn al-Usaymin yace ma annahu subhanahu wa ta'ala qadirun ala an yunzilaha fi laylatin marratan wahida. Ai ba sai an yi kwana 40 ba, Allah yana iya saukar da at-taura ga annabi Musa a dare daya, yana iyawa a kifka wa ido, walakin li hikmatin, sai dai don wata hikima. Allah bai yi hakan ba. Mecece hikimar? Ya ce la na'lamu ma hiya, mu ba mu san wannan hikimar ba, domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba, shi ma Allah bai bada labarin hikimar ba. Ba mu san dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya masa alkawari wa'adahu Allah ta'ala 30 laylatan awwalan, da farko Allah ya masa alkawari kayi ibadar kwana 30, summa atammaha bi 20, sannan ya cika masa da kwana 10. Fatamma miqatu rabbihi 40 layla, saboda haka tsayuwar annabi Musa wajen ganawarsa da Allah ya tabbata dare 40. To amma kafin annabi Musa alaihi salam ya bar Banu Isra'il, sai ya kira annabi Haruna dan uwansa ya masa wasiya. Fa qala Musa li akhihi, annabi Musa ya ce ma dan uwansa Haruna, ukhlifni fi qaumi, ya kai Haruna ka halifance ni cikin jama'ata bayan na tafi, ka halifance ni, wato ka zama wakili na, ka zama madadi na, ka rika kulawa da al'amarin Banu Isra'il, wa aslih, ka rika gyara, wa la tattabi sabilal mufsidin, kada ka bi tafarkin masu barna. Kar mu manta cewa annabi Musa da annabi Haruna annabawa ne gaba ɗaya su, amma annabi Musa darajarsa tana sama da ta annabi Haruna alaihi salam. A duk da haka, tunda annabin Allah ne, kaga bai bukatar ba a bai nasiha ko? Bai bukatar a masa nasiha. La, shi yasa malamai suka ce komai iliminka, komai addininka kana bukatar nasiha. Wannan ya dace da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, addinun nasiha kunna liman lillah wa li rasulihi. Ita nasiha ba ta tsaya ga kowa ba, kowa ana yi masa nasiha, annabin Allah ne fa. Amma annabi Musa kafin ya tafi ya ce masa, ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabil al-mufsidin, ka kula da jama'an nan bayan na tafi, sannan kai kokarin gyara al'amura, kar ka zama cikin masu barna. Yana ƙara mai nasiha kan abinda ya riga ya sani, saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ke shirye ta ba, babu mai cika bakin shi ya samu shiriyar Allah sai wanda Allah ya shirye da shi. Saboda haka annabawa sun fi kowa tsoron Allah, annabawa sun fi kowa tsoron kada ba su lalace kafin mutuwarsu. Don haka komai addini ka, komai ilimin ka, kana buƙatar wani ya ma nasiha, don wani ya baka nasiha a ce ka duba kamar wani, shi zai zo ya mana nasiha, yaushe ya karatu. To wannan ba daidai ba ne. Annabawa kansu suna yi ma juna nasiha, Allah ya sa mu gane. Walamma ja'a Musa li
miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lam tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
falamma ja'a Musa li miqatina lokacin da annabi Musa ya taho domin ganawar mu kaga ya gama ibadar sa duk sharuɗan da Allah ya bashi ya cika wa kallamahu rabbuhu mahallin sa yayi magana da shi daga lokacin ya zama kalimar rahman annabi Musa yayi magana da Allah subhanahu wata'ala saboda haka yasa duk wani annabi yake daraja annabi Musa da wannan falala da Allah ya bashi وكلمه ربه قال فيك رب أرني أنظر إليك تبود دائن جمّ جنر مهلكي أنا موسى فيك يا الله كنونا مين كان ليك منا كنونا مين كان تبود دائن مجنر الله دم با أبين دكيد دائي كهلت تائرين جن مهلكي بابو أبين دكيد دائي كهلت تائرين جن مهلكي كنونا مين كان يا الله قال في الله يتي لن تراني بلاك جنوبا ولكن انظر الى جبل عمان يجوز وانا دوتين فإن اتقر مكانه إن يثبت ولن ديكي فسوف تراني ذاك إيه غنينا فلما تجلى ربه للجبل لوك شند مهل الشنس يقول أن يما دوتي تجلى ما أكد من تجلى إذا أكد تجلى أنا نفع الله يا بيّن هات شنس موانن دوتي فبدأ أقول هات شندكي شامكي تكانن هل تودا ذاكين الله سبحانه وتعالى وانن هات شنس shine Allah ya bayyana shi ga dutse jalahu da kafe ya sanya wannan dutsen ya zama to ne kaike wa harra Musa saika nan Musa ya fadi ya tsuma tsakanin zatin Allah da halittun Allah akwai wani haske ba shi kansa zatin Allah ba la tsakanin halittu da zatin Allah akwai haske wanda mun yi magana a baya hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana sahih Muslim hijabuhu an-nur shamakin Allah haske ne لو كشف هدى الله دي يا والنشا مجد لأحركت سبحات وجهه دا كلم فسكر الله كلم فسكر الله يا قولي من كها إليه بصر هدو أبن دقان الله إتغريش من خمجه إنده كيها لكم الله وننشا مجد الله يا بودا كاكينا الله يا قولي ونندوسا هاتيانسا دون أبن دقان الله يا بودا كينا yazo ya dace da fassarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka yi samun labarai cikin daidai wannan gaba idan an zo magana lokacin da Musa yake kan dutsen tsoro wallahi sai ka rubuta littafi tasuniya ce cikin labarai kuma duk babu gaskiya duk labarin da ka gani cewa ga abin da ya auku lokacin da annabi Musa yake kan dutsen tsoro duk wani labari da ka ji bai inganta ba sai dai labari ɗaya tak wannan labari shine hadisin da yazo daga Anas bin Malik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ta suratul a'raf lokacin da ya karanta Anas yace qara'a rasulullah falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka manzo Allah ya karanta lokacin da Allah ya kuranye haskensa ga wannan dutse sai ya saka dutsen ya zama ne kanke qala fi Anas yace wa wa al ibham qariban min tarfi khinsarihi sai manzon Allah ya tsora babban yatsansa a kusa da toliyar karamar yatsansa sai manzon Allah ya ce yayi haka kaga ya nuna musu kenan shi dai manzon Allah bai faɗa da baki ba amma yayi musu haka ya nuna saboda haka yasa duk wanda ya karanta hadisin nan shi ma sai yayi haka sai ya nuna yanda manzon Allah ya nuna wato yana cewa manzon Allah ya buɗe kofar hasken kadan fasahan jabal sai manzon Allah ya ce dutsen sai ya nutse saboda hakkin zatin Allah tabaraka wa ta'ala hadisi yana cikin musnad al-imam ahmad sunan tirmidhi wannan hadisi shi da kada yaro ya tabbata yana sahih sunan tirmidhi hadisi da 372 amma a ce labarai ga sunan iri-iri ga yanda dutsen yayi ya tarwatse wasu guda uku sun fada a makka wani biyu ya fada duk wannan ƙarya ne idan ka duba tafsirul manar mujallal 1308 da littafan tafsiri da yawa sun kawo ire-iren waɗannan labarai ba gaskiya ba ne maganar Allah ba a fassara ta sai da maganar manzon Allah idan ba a san fassarar maganar manzon Allah ba ka kyale maganar Allah yadda take domin shishigi ga al'amarin Allah ba karamin hadari gare shi ba Allah ka tare falamma afaqa lokacin da annabi Musa ya farfado saboda haka yasa fassara mafi inganci ita ce fasara Abdullahi bin Abbas da akasarin malaman sunna da suke cewa annabi Musa ba mutuwa yayi ba su ma yayi don an ce falamma afaqa lokacin da annabi Musa ya farfado inda a ce mutuwa ne da Allah bai kawo wannan kalmar ba, don ya faɗi ya ba da misalai na kalmomi da ake amfani da su cikin Alƙur'ani ta wajen tashi bayan mutuwa, babu al-ittifaq a cikinsu. Lokacin da Annabi Musa ya farka daga wannan suma, kala sai ya ce subhanaka, sarki ya tabbata gare ka ya Allah, tubtu ilayka na tuba gare ka, wa ana awwalul mu'minina, ni ne na farkon masu imani. Me yake nufi da cewa shi ne na farkon masu imani? Malamai suka ce abin da yake nufi, ni ne na farkon masu imani da cewar ba mai ganin haskenka a duniya sai ya faɗi ya mutu, ko sai ya faɗi ya suma. Wato, ba a ganinka nan duniya. Kuma wannan yana daga cikin dalilan da ya sa masu aqidar ba za a ga Allah ba, kamar al-Mu'tazila wadanda ke cewa ba a ganin Allah, suna cewa ai saboda Allah ya ce lan tarani, haka Allah ya gaya wa Annabi Musa, lan tarani, ba za ka gani idan aka ce lan, wa hadha nafi amun fi dunya wal akhirah, ya nuna cewa Annabi Musa ba zai ga Allah ba a duniya, ba zai ga shi ba a lahira. Saboda lan a wajen ulama al-lugha yufidu an-nafy al-mu'abbad, yana amfani da cewa idan aka yi amfani da lan, to an kore samuwar abu har abada, wato lan yakuna hadha abada. Saboda haka suke fassara ganin da Annabi Musa ya yi da wasu fassara daban-daban, amma ba su yarda cewa Annabi Musa ya iya ganin haske ma na Allah tabaraka wa ta'ala ba. Malaman sunna sun musu martani da yawa wadanda ke nuna cewa lallai ana iya ganin Allah a kiyama, amma a duniya shi ne abin da ake nufi, ba za a ga Allah ba. Da farko, Allah bai yi wa Annabi Musa faɗa ba don me ma ya tambaye shi. Ka gani, inda a ce ganin Allah laifi ne, ba zai yiwu ba, ba shakka Allah zai wa Annabi Musa faɗa, zai ce ya zama ka ce kana son ka gani, ya za ka ce kana son gani, da ya mar faɗa ba shakka, amma ka ga Allah bai mar faɗa ba. Sai ka koma ga labarin Annabi Nuhu alaihissalam. Annabi Nuhu ya yi wata tambaya ga Allah, sai Allah ya mar faɗa. Saboda wannan tambayar da Annabi Nuhu ya masa laifi ne. A surar Hud aya ta 45,
wanada فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
Kaga Annabi Nuhu yana roƙon Allah, ya Allah ga ɗana daga cikin iyalaina gashi nan ya halaka. Kala sai ce ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salihin. Yace fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmu. Kaga Allah ya faɗe shi. Karfi da ka tambaye da abin da ba ka da sani a kai, Allah yana ma Annabi Nuhu faɗa. Ashe, inda a ce tambayar da Annabi Musa ya yi shi ma laifi ne, kaga da Allah ya ma faɗa shi ba ko? Me yasa Allah bai wa Annabi Musa faɗa ba? Gashi Annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilayka, ya Allah ka nuna mai in kalle ka, amma Allah bai ma faɗa ba, sai ce lan tarani, ba za ka gani ba. Kaga ashe ganin yana yiwuwa, na duniyar ne Annabi Musa ba zai iya yi ba. Amma ba wai ganin Allah har abada shi ne yake zama laifi ba. Sannan na biyu, Annabi Musa annabin Allah ne, kuma yana cikin mafi girman annabawan Allah. A bisa ga bayani mafi ƙarfi ma daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi Ibrahim alaihi salam, sai Annabi Musa ta wajen daraja. To amma a ce Annabi Musa bai san roƙon Allah a ganshi laifi ba ne? Kaga wannan abu ne wanda ke da wahalar gaske. Saboda haka Annabi Musa ya fi kowa sanin abin da ya dace a roƙi Allah. Ya roƙi Allah abin da ya san ba zai gagara ba ne, kuma Allah bai gaya mar cewa abin ba zai yiwu ba, sai dai kawai fahimtarsa, inda aka samu kuskure shi Annabi Musa ya ɗauka fahimtar nan da yake da ita cewa za a iya ganin Allah, shi a fahimtarsa daga duniya ba za a gani, shi ne Allah ya ce a banda duniya lahira ne za a ganna banda nan, kaga sai ya mar gyara. Amma Annabi Musa alayhi salam ya riga ya sani, Allah ya sanar da shi cewa ganin Allah abu ne mai yiwuwa, ba abu ne wanda zai gagara ba. Shi yasa har ma ya kai ga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka ce lan, yana nuna cewa abu ba zai yiwu ba har abada, hatta masana duka suna cewa la. Kamar misali a Sheikh Jamaluddin bin Malik, me ne ta kasance yana cewa man ra'a annabi bilan mu'abbadan fa qawluhu hudud wa siwahu fa'buda, duk mutumin da ke ganin har bilan yana kore samuwar abu har abada, to wannan magana tashi ayi watsi da ita. wato idan a larabci ka ɗauka lan yana kore samuwar abu har abada ko kai kuskure su kansu laraba ba su dauki hakan ba amma dai an fi yawan mu'amala da shi dan a zo na abu ba zai yiwu ba sai a kawo lan amma ba yanzu da cewa ba zai yiwu ba har abada malaman akida suna cewa akwai misali shine a suratul baqara Allah madaukaki yake cewa in kana lakum darul akhirati darul akhirati inda Allah yakali fatan min dunin nafi fatamannu al-maut in kuntum sadiqin Allah yace ma annabi ka gaya musu ku bazu Isra'ila tunda kun ce lahira da ku ne ku kadai banda kowa dan bazu Isra'ila suna da wannan akida Yahudawa suna da akida cewa su kadai za su shiga aljanna duk duniya kowa ku ta zaki shi Allah yace fatamannu al-maut ku fatan ku mutu mana ai zaman duniya wahala ne kawai tunda lahirar ta kuke zalla in kuntum sadiqina kuma Allah yake walan yatamannahu abadan ba za su taba fatan shiga mutuwa ba har abada ba za su taba fatan mutuwa ba har abada kaga lan ya roko to amma kuma Allah ya gaya mana cikin wuta dan wuta suna fatan an amshi rayuwar su ai Allah ya san bazu Isra'il wuta za su fada ku za su shiga wadanda ke wannan gore wadanda ke wannan fatan suke cewa aljanna ta fice su kadai a suratul zukhruf aya ta 77 Allah madaukake ce wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka suna kiran mala'ika ya kai maliku ka roki Allah ya kashe mu mala sai ta ce innakum maqiduna ana za mu dawama kaga suna roƙon Allah mutuwa inda a ce lan yana kore samuwar abu har abada kaga tunda Allah ya ce walan yatamannahu abadan kafirai ba za su yi fatan mutuwa ba har abada da alahira ba su yi fatan shi ba sai aka samu kafirai sun yi fatan mutuwa a cikin wuta don haka lan ya nuna cewa baya kore kofai illa dai yana nuna rashin yiwuwar abu na wani lokaci game da ganin Allah wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a aqidar ahlus sunna musulmai suna ganin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin aljanna Allah ka tsamba shi wanda za mu ga zafin ka Allah ka gafarta mana kuskure Allah ka basu sabbin da muka fada daidai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bainama ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت